Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su yi kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumil tare da Ibrahim Almasi garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar 13 ga watan Agustan shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da shagulgulan babbar sallah, shugabannin musulmi a jihar Imo sun yi kira ƴan Najeriya da a nemi zaman lafiya da magance kalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasa. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridun Jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma su rarru ke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma duk wannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya Litini wanda zai hana duk wasu baƙin hauren da ke zama cikin ƙasar samun takardar izinin zama ɗan ƙasa ko kuma zama dindindin. Muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci ko muhalli. Ken Kuccinili, muƙaddashin shugaban hukumar shigi da fice da kuma bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa, yayi shaidar abin da ya kira tsarin hana shigowa Amurka don a dogara ga tallafin gwamnati wanda a tabakinsa zai ƙarfafa gwiwar masu niyyar shigowa ko ci gaba da zama Amurka su yi shirin tashi su nemi na kansu su kuma zama masu dogaro da kai. Sabon tsarin zai fara aiki ne ranar 15 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A ƙarƙashin tsarin an fassara wanda ya zama na waya ga gwamnati da wanda ya amfana da wani ko wasu tallafi na gwamnati na tsawon watanni sama da 12 a tsawon watanni 36. A ƙarƙashin wannan tsarin za a kirga karɓar tallafi sau biyu a wata guda a matsayin watanni biyu. Dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jiragen sama a tashar. Ba a samu rahoton wani tashin hankali ba a wannan filin jirgin sama wanda ke ɗaya daga cikin mafiya hada-hada a duniya, inda masu zanga-zanga suka ci gaba da mamaye babbar mashigar zuwa tsakar dare. Gabanin nan a jiya Litini ɗin, mafusatan masu zanga-zanga da suka bazu kan titunan birnin Hong Kong sun datse hanyoyi tare kuma da yin watsi da umarnin 'yan sanda na su watsi, bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa da harsasan roba kan cincirindon jama'a da ke gudu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rubuci biyu na magungunan cutar Ebola da aka gwada a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun yi matuƙar inganci ta yadda za ma a fara amfani da su wajen jinyar cutar ta Ebola. Nasarar magungunan biyu waɗanda aka fi sani da REGN-EB3 da MAB1114 sun sa masu ilimin kimiyya sun yanke shawarar tsaye da binciken da ake yi a kansu. A maimakon haka suna so a maida hankali kan yadda za a fara amfani da su a Afirka, inda annobar cutar ta tsawon shekara guda ta laƙume rayuka sama da 1,800. Daga yanzu ba za a sake cewa Ebola ba ta warkuwa ba, abinda Jean Jack Mayambe, daraktan cibiyar binciken cututtuka ta ƙasar Congo, ya gaya ma jaridar The Guardian kenan. Ya ƙara da cewa wannan ci gaban da aka samu zai taimaka wajen ceto dubban rayuka. Ana ci gaba da ayyukan ceto a jihohi hudu na ƙasar India, inda wata ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane kusan 200, baya ga wasu kuma sama da miliyan guda da suka rasa muhallansu. Jihohin yammaci da kudancin ƙasar irin su Kerala da Karnataka da Gujarat da Maharashtra sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, kuma har ya kai ga cikewa da batsewar koguna jihar Kerala da ke kudancin kasar, wadda 'yan yawon bude ido ke fai zuwa saboda tana da gaɓoɓin ruwan shakatawa da tuddai na holewa da wasu keɓaɓɓun yankunan ruwa. Ita ce bala'in ya fi addaba. Adadin waɗanda suka mutu a wurin ya kai 76 zuwa jiya Litinin, a yayin da kuma wasu 116 suka mutu a sauran jihohin uku. Jiya Litinin, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya yi alƙawarin gudanar da binciken kwakwa kan kashe kansa da ake kyautata zaton hamshakin mai kuɗin nan, kuma mai alaƙa da manyan 'yan siyasa wanda ake zarginsa da lalata da 'yan mata ƙanana da kuma safararsu mai suna Jeffrey Epstein ya yi. Barr ya ce da shi da ma'aikatar shari'ar da yake shugabanta sun yi matuƙar baƙin ciki da kuma fushi sosai da jin cewa jami'ai a gidan yarin gwamnati da ke Manhattan na birnin New York sun kasa kula da wannan fursunan yadda ya kamata. Wannan shari'ar da wato na da muhimmanci ga waɗanda aka cutar, waɗanda suka dage suka fito fili kuma sun cancanci tunkarar wanda aka zarga ɗin a kotu, a cewar ba ya ƙara da cewa sai mun gano abin da ya faru kuma za a ɗauki mataki. Jiya Litinin, hukumomi a Amurka sun ce wani abokin gafarcin mutumin nan da ya kai hari a garin Dayton na jihar Ohio, inda ya halaka mutane 9 a cikin daƙiƙoƙi 30 kawai, ya yi alfaharin haddasa wato sababi da amsa cewa shi ne ma ya siyo wato abokin nasa rigar sulke da bindiga da alburusai 100 a farkon wannan shekarar. Masu gabatar da ƙara sun ce abokin maharin Ethan Cole ya gaya ma hukumomi cewa shi ya sayo ma maharin mai suna Conan Bed makaman ya ɓoye a ɗakin da yake haya saboda kar iyayen maharin su gani. Cikakken bayanin makaman na da Met ya amfani da su ya bayyana ne a daidai lokacin da hukumomi suka tuhumi Cole da ƙarya, saboda ya rubuta cewa baya shan tabar wiwi a takardar neman sayan bindiga lokacin da ya yi wata 'yar wato ya sayi wata 'yar karamar bindiga wadda abokin nasa bai ma yi amfani da ita ba a lokacin da ya kai harin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da gudanar da shagulgulan babbar sallah, shugabannin musulmi a jihar Imo sun yi kira ga 'yan Najeriya da a nemi zaman lafiya don magance kalubalen rashin tsaron da kasar ke fuskanta a halin yanzu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Alphonsus Okurigwe ya haɗo mana.
Yayin da ana ci gaba da gudanar da bukukuwan babbar sallah, shugabannin al'ummar musulmi a jihar Imo sun yi kira ga jama'ar Najeriya da su kasance masu neman zaman lafiya a koyaushe don kawo ƙarshen ƙalubalolin rashin tsaron da ƙasar ke ta fama da su. Malam Bashar Uwakwe shi ne shugaban majalisar musulmi na jihar Imo, kuma ga abin da ya ce.
My message to Nigerians is that we should issue to peace and avoid violence and anything that is going to bring disruption of the peace of the public.
Ya ce sako na ga 'yan Najeriya shi ne su nemi zaman lafiya, su kuma ƙauracewa hargitsi da kuma duk abin da na iya tada hankalin jama'a. Ina kuma kira ga ƙasar daga hukumomi zuwa talakawa da kowa ya tabbatar da zaman lafiya duk inda yake, saboda wuce gona da iri bai da wani amfani. Amma idan akwai fahimta, idan akwai zaman lafiya, za a samu ci gaba. Saboda haka ina roƙon dukkanin 'yan Najeriya da shugabanni da 'yan siyasa da musulmi da Krista kowa ya rungumi zaman lafiya. Mu kau da ƙabilanci da ɓangaranci, mu fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye.
Tunana Alhaji Abdullahi Yaya Biyu, Sakatare na Muslim Council Imo State. Alhamdulillahi an yi sallah lafiya, kuma ina kira ga duk jama'anmu na Najeriya bisa iri abubuwan da yake faruwa na rashin tsaro, don Allah don Annabi kowaye kowane gida ya zama su jami'an tsaro ne. Dinga ba da labari duk abin da suka gani ba daidai ba wanda zai kawo rashin zaman lafiya a nan Najeriya, a gidajenmu da hanyoyinmu da masarautunmu da sauransu duk gabaki daya, inda kaga abinda zai kawo mana rashin tsaro. Don Allah, don Annabi, a bawa jami'an tsaro labari domin su dauki mataki a gaggauce mu saki wannan abubuwan da ke faruwa. Kuma ina fata Allah Ubangiji ya ba Najeriya zaman lafiya, ya ba duniya zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, gidajenmu da sauransu, alhamdulillah.
Sai kuma Oba Musibawa Ladeji, sarkin Yarba na jihar Imo, ya daura akan batun da cewa
we should embrace peace because the insecurity setting this nation.
Yace murungume zaman lafiya saboda rashin tsaro a halin yanzu na wa kasar barazana. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta dauki kokwarar mataki akan wannan batun saboda matukar ba mayar da hankali akan wannan ba. Hakan na iya wargaza kasar. Ina kuma kira ga ƴan Najeriya da musulmi da Krista da murungume zaman lafiya duk inda muka tarar da kanmu mu kasance masu wanzar da zaman lafiya. Daga bisani mai taimaka wa gwamna Emekin Hedo a Najiyar Imo akan lamuran arewa, Honorable Hassan Yaya Babidi, ya yi matukar yaba a gwamnan don goron sallar da ya raba wa al'ummar musulmi a wannan lokacin sallah.
Ina amfani da wannan damar isar da sakon gwamna zuwa ga al'ummar Najeriya gabaki daya, musulmi da Krista, su rungumi juna, su zama tsintsiya madauri guda, kuma su karfafa dankon zumunci tsakanin su. Kuma ina amfani da wannan damar yaba goron sallar da gwamna yaba al'ummar musulmi na Imo State. Buhunan shinkafa masu yawa, raguna da kuma shanu guda hudu. Muna addu'a Allah ya bashi iko da nasara a kokarin da yake yi ya sake gina jihar Imo.
Yayin da kuma garkuwan Hausawa na jihar Imo, Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman, ya mika sakon godiya ga gwamnan.
Gaskiya abin da zan cewa ga wannan, ni ba ma san me zan ce mai, tunda ba taba ba. Wannan shine na farko. Ba taba ga wannan da ya tako ya shigo cikin anguwan mu ba, yana kan mulki sai shi. Kwanan shi 7 da cin mulki ya tako ya shigo anguwan mu, ya zo ya ba mu dukiya, ya ba mu abinci, ya ba mu komai. Yanzu kuma gashi an sake zuwa sallah. Still bai kiba bai kasa aguya bai sake zuwa. Ya ba mu shinkafa buhu 60, ya ba mu saniya guda 4, ya ba mu raguna. Me za mu ce mai, sai dai mu ce Allah ya mai albarka. Allah ya zaunar da shi lafiya, kuma Allah ya bashi mashawarta na gari wanda za su bashi shawaran da za a ci gaba a safi zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode mai, Allah ya mai albarka.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Najeriya kasa daya, uwa daya, uwa daya, uba daya, kasa daya.
To wani haka yake a gaida Alfonso. Kafin mu kai ga shirma na gaba, a shakata da wannan waka da ke bisa faifai.
Jahili duk
yanzu da na tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A ci gaba da bibiyar hulɗar direbobi da fasinjojinsu da ba ma'aikata a kan hanya. Shirin a dawo lafiya zai ƙarasa hira da ya faro da wasu direbobi inda muka kai kan Malam Abubakar wanda ke mana bayani a kan mu'amalarsa da fasinjoji. Inda ya ce yakan ɗauki shawara daga fasinjojinsa idan ya ga shawarar za ta amfadar. Ga ci gaban hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari.
Tunda muna gani wani lokacin sai a je a dinga samun musayar yawo tsakanin fasinja da wasu direbobin.
Haka ne, akwai ruwan da ne lodi ma wani alhaji yake ce min to kai ka sai speed limit din mana, nace ya zan iya siya 50,000. Ya ce to me mota ya siya ma mana, nace to ya me mota zai siya min tunda ba mota ce za ta tsaya ba in bashi. Iya abu kamar caza baya da girma haka, a ce sai an sai za a tuki. Ai kaga takura ne ko ba haka ba? Ai takura ne. To shine dai muka dan canza yawo da shi yaron sai baci. Ya shure kyale da har dai na soke shi bai karawa ta magana ba.
Bai kare maka magana.
Gaskiya gaskiya.
To ne zan sauka baka ce masa Alhaji Azuma.
Gaskiya. Gaskiya ba ce masa ba. Ba ce masa ba Alhaji.
Amma me yasa ku ba ku san civil meeting ne?
To wallahi Alhaji
kaman yana nuna kaman ho ba ku da gaskiya.
Mm, wallahi ba haka bane. Ai subhanahu wata'ala ma in aka ce za a yi mutane kididdiga Alhaji ba mai shiga aljanna. Doka suke nufi kamar 20 ka zo da 18 19. Yan biyun ai sai ai maka afuwa ko guda ɗaya ko uku. Ai sai ai maka afuwa.
Wai saboda tsada shi speed limit din nan ce yasa ba kwa sansa ne ko menene?
To gashi da tsadar dai Alhaji 50,000. Kuma gashi mu ba mu ga amfanin sa ba tunda motocin mu ba sababbi bane. Na jigila ne. Ba ko ina muke zuwa inda zamu yi wannan gudun da ake zato ba.
Ba ma kwa gudun da
ba ma yi wallahi jigila ce zaka ta kai wani gudu zaka yi. Ramuka da a hanya wani irin gudu zaka yi. Ka gani ka dau loadin Sumaila ina zaka ji? Kaga ba wani gudu muke ba wallahi a hanya. Kuma wani misali an ce 50,000 motar sa ta nawa ce? Wallahi akwai motar 200 dan wani abu anan tana aiki. Wallahi malaka
kuke gungura.
Wallahi haka muke gungura. Wallahi tallahi akwai ta 200 dan wani abu. Kuma za ta je ta dawo haka ake gungura. To an ce sai an sai su limit
200. Sada ku kuke yi ba?
Ba ka sada wallahi. Ba ka sada. Yana yace Peugeot ba ta da tsada kasan ba ta da balu inta abun nan. Ka siyo ta inta dan saki ba balu. To 200 wani abu ana samun ta ko me kyau ce? Zaka je ka dawo kullun Allah ya da Allah ya tsare za a nemi abinci. Insha Allah.
Yaya kake ganin za a warware matsaloli musamman ku ta bangaren kudin kalubalen da kuke fuskanta da ma'aikata da kuma ku yar rahin fahimta da ake samu da fasinjoji tsakanin?
Eh to shine dai mun abin da muke so a warware kamar dai su ma'aikata su rinka yi mana uzuri da abin da aka tarin direba inda yana da direba lasi yana da takardun mota safaya ta ya same kyauci jog wheel subhana komai yana da shi dan wannan speed limit din don Allah a rika daga mana kafa a kyale mu a hakura ba za mu iya yi ba.
To rashin hakurin da wasu kuke nuna wa fasinjoji fa?
To shi wannan kaga yanayi ne kowa da yanayinsa ko ba haka mu'amala ce kowa kuma da yadda yake yi. Wani zaka ga yana da sassauci wani kuma zaka gaji da ka dan taba zai zaburo. Wannan shine.
Na haka dai dole a dinga hakuri da juna.
Ah insha Allah muna hakuri da juna insha Allah.
Malam Abubakar kidan wani direban motar haya a Kano a hirarsa da wakilinmu Mahmud Kwari. Wakilin namu ya kuma tattauna da shugabannin kungiyar ma'aikatan sufuri na NURTW a Kano domin jin yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma yadda suke sa idanu akan ayyukan direbobi da sauran ma'aikatan sufuri da suke karkashin ikon kungiyar. To kowace irin rawa NURTW ke takawa.
So akwai gudunmawa da yawa da muke bayarwa a wannan harka wajen zamantakewarmu da fasinja, mu'amalan mu ta yau da gobe, musamman kamar munan layin jigawa dutse da muke a wuce a yanzu. Misali fasinjan mu akasari, zan iya nuna maka fasinjan da ya kai shekara sama da 5 muna tare da shi, kuma anan yake hawa mota. Can ma idan yaje inda muke yolori a can atasha, a can yake hawa mota. To ire-iren waɗannan fasinjan suna nan da yawa, waɗanda idan ka ce su fitan ma su je su hawa mota a wani guri ba nan ba, sai dai dole.
Sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin cikakken hirar. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da direbobin da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida baba, yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da shirin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Zan fara shirin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wace ta ruwaito cewa shugaba Isu Muhammadu ya koma office bayan kammala hutunsa na shekara-shekara. Jaridar ta ce kamar yadda aka saba a Banama, shugaban kasar ta Nijar ya yi amfani da wannan dama domin gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a yankin Tawa, inda a wannan karan ya je duba inda aka kwana game da wata gadar da ake ginawa akan hanyar Bagaruwa zuwa Illela, kafin daga bisani ya je ƙauyensa na Aifuwa, wato Dandaji. Jaridar Le Canard Amphiri ta bayyana cewa harkokin siyasa ne suka ɗauki hankalin shugaba Isuhu a yayin hutunsa na wannan shekara, kamar yadda ya amfani da wannan lokaci don gabatarwa al'ummar jihar Tawa mutunan da yake fatan ya gaje shi, wato dan takarar jam'iyyar Pendes Tarayya na zaben 2021 Bazoum Mohamed. Lamarin da ya sa tuni wasu 'yan ƙasa suka fara korafi saboda a cewar su shugaban ya take kundin tsarin mulkin ƙasa, wanne ya haramta masa gwada bangaranci ta kowace siga. Jaridar Lanketer na cewa akwai yiwuwar shugaban ƙasar Nijar ya yi wa gwamnatinsa garan bawul nan ba da jimawa ba, a yayin da ya rage shekara guda da rabi a gudanar da babban zaɓe a wannan ƙasa. Lamarin da ya sa jam'iyyun ƙawancen da ke mulki so mai yi wa junansu kallon hadarin kaji, bayan da aka hango cewa PNDS Tarayya da MNSD Nasara da MPR Jamhuriya na ƙoƙarin yin kane-kane a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa. Jaridar La Nation ta mai da hankali a game da babbar sallar da aka yi shagulgullanta a ranar Lahadin da ta gabata a ƙasashe da dama. A nan Nijar, sallar ta bana ta zo magidanta da dama a karkace sakamakon tsadar raguna a kasuwanni a wani lokacin da ake cikin matsanancin halin fatara. Kodayake a wasu jihohi, fitar da busashe zuwa kasashen waje na daga cikin dalilan da suka haddasa tsadar su a kasuwannin cikin gida, inji La Nation. Mukarkare da jaridar La Flam, wacce ta ruwaito cewa ƙwararru a babbar asibitin Hopital General de Reference da ke birnin Yamai sun yi nasara a gagarumin aikin tiyatar zuciyar da suka gudanar a karon farko a nan Nijar. Jaridar ta ce kimanin mutane 17 yara da manya ne aka ceto daga ciwon zuciyar da suke fama da shi sakamakon haɗin gwiwar da aka yi tsakanin wasu likitocin Nijar da Morocco da Najeriya, albarkacin babbar kamfen da hukumomin kiwon lafiya suka shirya da nufin taimakawa bayan Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Dangane da yadda aka faɗi ambaliyar ruwa za ta shafi wasu jihohi a Najeriya, duk da ba a kira sunan jihar mu ta Taraba ba, amma gani yadda ya tsara ta iyaka da waɗannan manyan koguna ya kamata mu ma al'umma ya tsara waɗanda suke ba su ruwan su ita ka tsantsan tabbatar Allah ubangi ke kawo mana sauki wannan lamarin na ambaliyar ruwa da kuma bayar kasashen mu da jihohin mu da kiyar da zaman lafiya na gode da magana ne mun shayi na garin garwa da karmar kuma ta bali ya tsara tare da garin garwa muka san jima
assalamu alaikum BOA mai magana a Arab kana ga shura babban odita janan na kungiyar mu ya tsara kana Najeriya san yaba wa Sheikhun Borno tare da gwamnatin Borno dangance da kalaman su na gyara tarbiyya a jihar Borno da kuma tawul da wannan zaman lafiya wannan babban abu farin ciki ne haka ake so shugabanni su tashi tsaye daga baya in damuwa ta dame su da fatan Allah kawo zaman lafiya a jihar Borno Allah kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America mai magana Kasimu Aliyu Sadonon matasan Asada a jihar Sokoto Najeriya ina son in wani da wannan dama da kuke ba mu isa da saƙonmu daban-daban to ina cewa dukkanin al'umma musulmin duniya dangane da ranar sallah Eid al-Adha ina roƙon Allah shi maimaita mana shoba mu nan baɗin faɗaɗa lafiya sannan ina roƙon Allah majitanmu na duniya da sun ka tafi ƙasa mai tsarki wurin aikin hajji Allah kamar da kowa gidan sa lafiya shi karɓi wannan ibadodin namu
Bata Adama Arifata daga karamar hukumar gwamnatin jihar Adamawa Najeriya wani abu sai Najeriya sai al'ummar Najeriya ga yawan al'umma amma haihuwar yoyoyo har yau tunda muka samu yancin kasan mu mun kasa fahimtar wane ne dan Najeriya kuma wane ne ba dan Najeriya ba ga dimbin arzikin kasa amma al'umma a kullum sai kukan talauci da yunwa suke yi saboda rashin adalci shugabanni
Assalamu alaikum gida da duniyar Amurka sunana Gambo Baro Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku a yau na so na miƙa saƙona na goron sallah da addu'o'i da murna ga ƴan uwana musulman duniya a bisa wannan sallah da muke yi ya ƴan uwana dan Allah dan Annabi a ƴan kwanaki uku nan da suka ince addu'o'i shi ne kusan na fatan za mu ci gaba da addu'o'i da kabbarori da ake yi na kwanaki uku yau ne na ƙarshen mu da muke sallah ranar Lahadi
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Usman Dogo Madaka Rafi local government jihar Niger Nigeria Allah ya sa mu yi wanga sallan ga lafiya to ina kira ga dan wanga namu talakawa wallahi wallahi mu hatara sallah ya zama mu goma ga halin da muke ciki na talauci ga halin da muke ciki na wani hali na rashin kwanciyar hankali kuna nan kuna hauka da mashina da motoci akan murnar sallah wallahi wallahi ka zo ka faɗi ka yi ciwo ka kare ka kare ka shiga wani hali ka zo kana wani Allah ya kamata ya kamata ya kamata mu gyara halinmu
to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaicen gwamnatin Trump ta yi shelar bullo da wani tsari jiya Litini wanda zai hana duk wasu bakin hauren da ke cikin ƙasar samun takardar izinin zama na dindindin ko kuma zama ɗan ƙasa muddin sun dogara ne ga taimakon gwamnati irin na jinya da abinci da kuma muhalli dabban masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya sun cika filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong jiya Litini ta yadda sai da aka soke tashin jirgin sama a tashin
to madalla masu raro anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya zirce shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da yake ni gabatarwa da sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Mr. Phil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.